daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da 16. Abin nan mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa a zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci yau Talata 27 ga watan Maris din shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye. Da farko ga kanin labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya faɗa yau Talata cewa gwamnatinsa za ta maida martani akan matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na korar jami'an diplomasiyyar Russia su 60. Fadar shugaban Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa shugaba Donald Trump bai yadda da duk zarge-zargen da wata mai wasan fina-finan batsa Stormy Daniels ta yi na cewa ya kwana da ita a shekarar 2006 ba. An samu rahoton cewa wata tawagar manyan wakilan Koriya ta Arewa sun kai wata ziyara Beijing.
To a Ghana kuwa ƴan adawa na ci gaba da kalubalantar wani shirin haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da na Amurka wanda ƴan majalisar ƙasar suka amince da shi.
Yau a waye gari a ce yau mun wadanda sojoji suka zo mana cikin gari. Allah kiyaye in wani matsala ya tashi game da su baya yi loan Ghana a shari'a da shi sai dai loan America.
Za ku ji abin da gwamnatin ƙasar ke cewa sannan dangane da batun ba wato Russia ga abin da masana siyasa ke cewa.
Abin da zai ci gaba da tafiya amma ba ni tsammanin duka kasashen kowannen su yana da sha'awar yanke rufe kadanci da kowanne dukansu suna dai.
Muna dauke da karin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma shirin noma da ma wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Muhammad Lalo ne yake jagorantar wannan shiri tare da Maryam Doda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya faɗa yau Talata cewa gwamnatinsa za ta maida martani akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na korar jami'an diplomasiyyar Russia su 60 daga Amurka cikin mako ɗaya bisa zargin leƙen asiri. Wasu ƙasashe 22 ciki har da Faransa da Jamus da Poland su ma sun kori jami'an leƙen asirin Russia 77 a cewar fadar shugaban Amurka. Amma banda ƙasar Australia cikin ƙasashen wadda ta sanar yau Talata cewa za ta kori jami'an leƙen asiri biyu da ba a bayyana ko su waye ba. Lavrov ya ɗora laifin korar jami'an da yawa akan matsin lamba daga Amurka. Matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka tare da rufe wani ƙaramin ofishin jakadancin Rasha a ƙasar mai da martani ne akan Rasha game da abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira keta yarjejeniyar makaman guba da kuma saba dokar ƙasa da ƙasa, abin da ya hada da harin gubar da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa a Birtaniya. Fadar shugaban Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa shugaba Donald Trump bai yarda da duk zarge-zargen da wata mai wasan fina-finan batsa Stormy Daniels ta yi na cewa ya kwana da ita sau ɗaya a shekarar 2006 ba, kuma shekaru biyu daga baya aka yi mata barazana akan ta yi shiru game da wannan alaƙar. Wani mai magana da yawun Trump, Mr. Raj Shah, ya yi watsi da batun cewa Trump ya yi wani laifi, saboda babban lauyansa Michael Cohen ya biya mai wasan fina-finan batsar dala 130,000 kuɗin rufe baki daga aljihunsa jim kaɗan bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. Kuɗaɗen diyyar zarge-zargen ƙasa ƙarya ba a kotu ake biyansa ba a cewar Mr. Shah, wanda manema labarai suka yi wacce da tambayoyi bayan wata doguwar hira da aka yi da Stormy Daniels a tashar talabijin ɗin CBS shekaran jiya Lahadi a wani shirin turanci da ake kira 60 Minutes, hirar da ta janyo 'yan kallo mafi yawa a cikin shekaru goma. Mr. Shah ya kuma yi watsi da ikirarin Daniels na cewa a shekarar 2011 a lokacin da take kan hanyar zuwa wajen motsa jiki a Las Vegas da 'yar jaririyar ɗiyarta, wani mutum da bata taba gani ba ya yi mata barazana. An samu rahoton cewa wata tawagar manyan wakilan Koriya ta Arewa sun kai wata ziyara Beijing abinda ke ruruta jita-jitan cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da jami'an China a babban birnin kasar. Kafafen yada labarai sun bada rahoton cewa wani jirgin kasa da ake kyautata zaton ya dauko wakilan ya bar Beijing yau Talata da rana kuma an dauki tsauraran matakan tsaro a birnin. Jaridar Bloomberg a wani rahoto da ta fidda jiya Litinin ya ambaci wasu majiyoyi guda uku da ba a ambata ba. Suna cewa shugaba Kim ya kai ziyarar baza ta China. Kafafen yada labaran Koriya ta Kudu sun ce kanwar Kim ce ta jagoranci tawagar wakilan ba shugaban ba. Babu dai wata sanarwa a hukumance akan rahoton wanda kafafen China da Koriya ta Arewa basu ce komai akai ba. In rahoton ya tabbata, to wannan ne zai kasance karan farko da shugaba Kim zai kai ziyara a wata ƙasa tun bayan da ya fara mulki a shekarar 2011. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin cinikayya na Amurka, Wilbur Ross, ya sanar da cewa duk lokacin da za a sake yin kidayar jama'a a ƙasar, za a sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko a'a. Hukumar kidaya ta Amurka na tattara kiyasin adadin jama'a duk bayan shekaru 10. A shekarar 2020 za a sake yin wata kidayar. A wani bayanin hukuma da ya fidda a daren jiya Litinin, Mr. Ross ya ce ya zabi ya kara da tambaya akan zama ɗan ƙasar ne bayan da ma'aikatar shari'a ta buƙaci hakan, wanda ta ce matakin na da muhimmanci don samun bayanan da za su taimaka wajen aiwatar da dokokin da za su kare haƙoƙin kada ƙuri'a na tsirarin jama'a ƙasar. Sai dai wannan matakin ya janyo suka daga waɗanda suke gani tambaya akan zama ɗan ƙasa za ta sa mutane ba za su shiga kidayar ba, saboda fargaban rashin sanin yadda gwamnati za ta yi amfani da bayanan, abinda zai sa za a kirga ba za a kirga wasu al'ummar ƙasar ba. Ana amfani da alƙaluman kidayar wajen tantance yawan guraben kujerun da za a ba kowace jiha a majalisar wakilan Amurka, da kuma yadda gwamnatin tarayya za ta rarraba biliyoyin daloli wajen yin wasu ayyuka. Faɗan da ake yi tsakanin gwamnatin Iraki da kuma gwamnatin yankin Kurdawa ya ba kungiyar ISIS damar sake farfadowa da kuma ƙara kai munanan hare-hare a yankunan da ke takaddama a kansu a faɗin arewacin Iraki, a cewar jami'an Iraki da na Kurdawa. A watan Disamba shekarar da ta gabata ne, gwamnatin Iraki ta ayyana samun galaba akan 'yan kungiyar ISIS bayan da suka fatattaki ragowar mayakan daga ƙasar. Amma tuni mayakan ISIS suka koma yin amfani da dabarar saruka noki, musamman a Kirkuk da arewacin Saladin da kuma gabashin Diyali, inda gwamnatin Iraki da kuma gwamnatin yankin Kurdawa ke ikirarin mallaka.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, bayan da majalisar dokokin Ghana ta amince da wani shiri na hadaka tsakanin sojojin kasar da na Amurka, yan adawa a kasar sun sha alwashin ci gaba da fafutukar ganin wannan hadaka ta bangaren soji ba ta yiwu ba, ko da gwamnati mai ci a yanzu ta ce shiri ne da gwamnatocin baya suka amince da shi. Ga Ridwan Allah Abbas da ƙarin bayani daga Accra.
Su dai mambobin babban jam'iyyar adawa marasa rinjaye NDC, korafin su shine gwamnatin NPP ta kulla wannan yarjejeniya da kasar Amurka ta sayar da duk baki ɗayan 'yancin da Ghana ke ikirarin ta samu saboda irin ka'idodi da sharuɗa da ke kumshi a cikinta. Honorable Yusuf Jaja, mamban majalisar dokoki ne na Ayawa so East karkashin tutan NDC, ya yi min ƙarin bayani.
Yau a waye gari a cikin yau waɗanda sun ji suka zo muna cikin gari. Allah kiyaye mu. Wani masani ya tashi game da su baya yin long Ghana a yi shari'a da shi dai long America. Ina haka taba gan wanga abu.
Sai dai duk wannan korafi da NDC ke yi gwamnati a bangaren ta cewa ta yi wannan yarjejeniya da Amurka cikata waɗanda gwamnatin NDC karkashin mulkin Rawlings a 1998 da kuma John Mahama shekara ta 2015 sun kakkulla da Amurka ne. Ministan labarai Honorable Mustafa Kamidi ya ce
the current arrangement by which we are in a military relationship with the US is
wannan yarjejeniyar tsaro da munka kulla da kasar Amurka yarjejeniyar shekara ta 2015 ce ke mata jagora ita ce ta kumshi atisayi da hadin giwa tsakanin kasashen biyu da sauran dawainiyar sojojin su duk karkashin yarjejeniyar shekara ta 2015 da 1998 an gudanar da wadancan yarjejeniyoyin ne ta hanyar da bata dace ba tunda ba a bi da su ta majalisar dokoki ba abinda yanzu muke yi kenan domin halatta su karka gaba da ta shekara ta 2018 din nan akan haka na tuntube honorable Kujetu Ablakwa mamban majalisar dokoki kuma tsohon mukaddashin ministan ilimi kakaki na biyu na ma'aikatar harkokin waje karkashin mulkin NDC ya mayar da martani kuwa kamar haka
listen to the honorable information minister and either government is confused or government is only engaged in pedestrian propaganda
in ka saurare abin da ministan labaran ke fadi zaka ga ko dai gwamnati ta kidi ne ko kuma dai ta dukufa bisayin propaganda yanzu ta nake wannan shine ministan da makon jiya shi da takwararsa na ma'aikatar tsaro sun kai taro manema labarai sun kashe dawar duk yan gane cewar yarjeniyoyin na shekara ta 1998 da kuma shekara ta 2015 su ka daure su sun ka kulle yarjejeniyar ta shekara ta 2018 ya kara da cewar lallai kam sun kidime ministan ya manta cewar cikin jawabin su ga majalisar dokoki sun shaida cewar waɗancan yarjejeniyoyin sun kara aiki to ina da lallin komawa da su majalisa a samu amincewar in lallai sun kara aiki abinda ya tabbata dai shine majalisar ta amince da yarjejeniyar ta shekara ta 2018 duk da kauracewar ƴan adawa hakan kuma yasa an ka shiryayyen gagarumin zanga-zanga gobe Laraba in Allah ya kai rai Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana
to a jamhuriyar Niger kuwa kasar ce ta bisa hun sauran kasashen kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma a bangaren kasashe masu amfani da harshen Faransanci wajen amfani da banki daya a susu daya lamarin da yasa wata tawaga daga ma'aikatar bitsimalin kasar ta yada zango a damagaran don wayar da kan ma'aikatan gwamnati game da muhimmancin tsarin ga tamar abari da karin bayani
shi dai wannan tsari na bankin bai daya tuni wasu kasashe na kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma wato IMOA suka fara aiki da shi Ibrahim Abdu jami'i ne a ma'aikatar Bitalmani ta nan da magaran ya bayyana muhimmancin tsarin
asusu daya ne duka kudin gwamnati ya kamata a ce suna aljihun gwamnati shine ake ni kenan an tashi biya abinda ke gare ka kamar banki ce in ka zo ba wuya daman kada kudin ka an ka zo ba wuya za a iya biyan ka wannan reform da aka kawo daman nan tai maganin wannan kuce-kuce ne da ke kuma mutane ta ja sun fara gane akwai bambanci da da banda banci ne ta akwai wani abu da ne cike ce ma tar imuwa yayin in an tashi biyan abu bai wuce kwana daya zuwa kwana biyu da ja an biya mutum ba dole bane ma sai mutum ya je turzo ya da regulama akwai system din da yanzu bai fara ba amma ana basa shi tun sabon tsari ne aka kawo sauyi ne aka kawo farawa ce aka yi kuma mutane za su gani canji ne kuma da ja zan wayo Deja mutane sun san da ya dan canza Deja
mafi yawan ma'aikatan da suka halarci haduwar sun karu ainin kamar yadda Tahiru Hamma director na ma'aikatar kididdiga ta nan jihar da magaran wato Ines ya bayyana
da inda muke jin magana ba haka ba yanzu kaman kabin ma'aikatan gwamnati sai su zo su bude account a cikin bank EE kuma ba su da izini ko guda ba su da izini sai su zo su bude in sun bude kuma hallo ba a san ba ma sai da su ne suke kullawa daidai kamar yanzu don da ke example guda kamar amma kuma wani what is the na gwamnati guda sai ya bude wajen kwanta uku a banku uku daban-daban ne bai da izini ne wannan abu kaga yanzu an kwatanta mutum an ce dole ne su ya kana
ta wannan tsari gwamnati zai kididdige adadin abin da yake da aljihunsa
kuma yanzu gwamnati abin da ya saka kana dan ya san abin da yake da a lokacin da yake so ya san abin da ya kamata yake da aljihunshi to shine ake so a kwatanta kuma hallo abin da mutane suke kwatanta kamar yanzu in ka aje kudin ka lokacin zaka zo ka dauka a ce baka samu shi ba haka bane yanzu suke ce mu a cikin kwana biyu inda ka ba su labari zaka zo ka dauki kudin ka cikin kwana biyu dole a baka kudin ka kuma kai aikin da ya kamata kai program wanda ka sa a sauka wanda kai niyya kai aikin da dole ya kamata kai shi abin da mutane kuma hallo abu ne na ba mu kadai ba cikin kasashen imuwa mu takwas dole muna yi shi.
Tuni dai kasashe biyar daga takwas na yumuwa suka fara aiki da tsari na asusu daya ya kuma yi tasiri a gare su abinda ya kai ita ma kasar ta Niger shiga cikin wannan tsari. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger.
To ana ci gaba da kairuwa rana a fannin diplomasiyar duniya tun bayan da Amurka da wasu kasashe suka sallabi jami'an diplomasiyar Rasha da dama bisa zargin tana da hannu a harin guba da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asiri a Burtaniya. Na tambayi Dr. Tukur Abdulkadir, malami a jami'ar jihar Kaduna Najeriya, yadda ke kallon wannan takaddama.
Wannan ba wani abin mamaki bane ba idan aka la'akari da irin rashin jituwa da yake ta faru a tsakanin Rasha da waɗannan kasashe musamman kasar Burtaniya da kuma ainihin adawa da Rasha take da shi na yunkurin fadada a ƙungiyar NATO zuwa can kasashe maƙwabtanta musamman gabashin Turai da kuma abin da ya kasance ya faru sakamakon zargi da ake mata na sanyawa wannan tsohon ɗan leƙen asiri a guba da ESA. Saboda haka gaskiya wannan ba wani abin mamaki ba ne ba sai dai abu ne da zai ci gaba da tafiya amma ba ni tsammanin duka kasashen kowannen su yana da sha'awar yanke rufe jikadanci da kowanne dukansu suna dai takatsantsan duk da sun san domin sun san cewa idan aka samu ɓaraka a wannan dangantaka dukkan waɗannan kasashe da kuma ita kanta ƙasar Rasha za su samu matsala.
To amma wasu za su ce dangantakar ta riga ta lalace lura da cewa waɗannan kasashe sun ɗauki wannan mataki na koran jami'an diplomasiyan ƙasar ta Rasha.
Ewa to abin da ya kamata ya la'akari shi shi ne ta ga ainihin mutum ya kalli mai mutum la'akari da bayanan da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai suke yi sun kullum suna nuna cewa akwai ya kamata a samu kofa ta diplomasiya. Aka samu kofa ta diplomasiya a ci gaba da barin kofar diplomasiya a ciki. To wannan ina ganin cewa yana cikin abin da zai sa a ce a yi tunanin cewa an samu sauki a cikin yanayin wannan matsala tun da ainihin shugaban majalisa ɗin ya nuna cewa na Turai Claudianka ta ga ai yana nuna goyon bayan cewa a ci gaba da barin a samu hulɗa na akalla ta hanyar ci gaba da sadarwa da ganawa da kila wannan tsari zai iya sa a samu fita a wannan matsalar diplomasiya da ta bi.
Amma kake kallon ita matakin da Rasha ta ɗauka na cewa ba ita ta kai hari kan wannan tsohon jami'in leƙen asiri ba.
Da babu yanda za a yi a tsarin diplomasiya tunda zargi ne har yanzu a cike da ingantattun bayanai da ke nuna cewa lallai kasar Rasha ta aikata wannan abu ba. Kuma babu yanda za a yi tsari na diplomasiya kasa ta amince da cewa ta yi yunkurin kashe ɗan ƙasarta a wata ƙasa ko mintuwa laifin da wannan ɗan ƙasa ya aikata yakan haifar da matsalar diplomasiya. Mun manta ba abubuwa da dama yanzu haka kasancewar ainihin Edward Snowden yana ci gaba da mafakar da yake amfana da ita a ƙasar Rasha yana ɗaya daga cikin abin da yake dan fata daga cikin kafar Amurka da Rasha. Sannan kuma ko ce kuma kusan 30 da wani abu lokacin da aka yi irin fatin Umaru Bello a ainihin a lokacin shugabanci General Muhammadu Buhari ai ka ga ya haifar da matsalar diplomasiyya ballantana kuma yunkurin cika. Saboda haka Rasha dai dama ba ta ɗatawa da ƙasashen Turai a yanzu kuma Rasha tana da sakamakon yakin da ke Ukraine da kuma kokarin da su kansu yammacin Turai suke yi na ganin cewa sun karye na zanta.
Dr. Tukur Abdulkadir, malami a jami'ar jihar Kaduna Najeriya. In zago a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 18 wato 6 na yamma kenan a da minti 18 a can birnin na Moscow da ke Rasha kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka. Yanzu kuma ga shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murar Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa ta masu ruwa da tsaki da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta jagoranta a ofishin muryar Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Masu tattaunawar dai sun haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu, ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. Wace rawa gwamnati take takawa a fannin haɓaka harkar noma a Najeriya? batun da daidai inda tattaunawa za ta daura kenan a yau.
To, idan yanzu kika dubi tallafin kuɗi, tallafi a budget da aka yi na 2018 da muke ciki yanzu, har yanzu wata canja zani ba. Sannan maganar noma mai ake da bukata na a samarwa manomi ma'aikaci don ya tafi da aikin noma. Duk duniya ta ci gaba.
Honorable ya ce taki da mai nema?
Mun samu taki, ingantaccen iri,
yawa,
maganin kwari da maganin ciyawa.
To hudu.
To yanzu ga babban abin da yake tsoro, yake barazana a manomi, shine matsala ta security. Zaka tafi gonar ka.
Ba duka wa'annan hudun ba ma.
Ba shi bane. Wannan duk abu ne wanda yake zamu iya cewa masharar gona yake magana. Yau babban abin da yake ba da manomi tsoro shine baka da security. Kana gonar ka kana aiki ana iya zuwa ai yan garkuwa da mutane su dauke ka
a ina ke
gashi ne
a Najeriya ko
a to amma ba ko ina ke wannan ba ba ko ina ke wannan ba don a gaskiya fi sabilillah domin ni na sani inda muke noma ban taba ji an zo an kama wani hari ko kuma an sa shanu ma ko daga gangan sun ci gonan wani bamu da wannan kuma kana magana shanu dai a Najeriya
a jihar Adamawa da Nasarawa da Taraba
inda kana magana jihar Adamawa da maganan Nasarawa a gaskiya fi sabilillah kaji an ce maka shanu ko kuma an ji an samu ne gona an kashe shi a gaskiya fi sabilillah wannan maganan mun taba jin sa ba.
To ina baka shawara kaje ka bincika jaha ta biyu da kake noma ita ce jahar Nasarawa. Tana daga cikin jaha ta biyu a Najeriya da ƴan garkuwa da mutane suka yi kaka gida manoma baka isa ka shiga gonarka ba kuma ka tambayi makiyaya wanda jahar Nasarawa ita ce kusan yanzu jigo ta ebi shanu mutane sun bata kenan. So wannan kalubale ne a gwamnatin tarayya. Sannan na biyu akwai batun magana samar da hanya. Ba yanda zaka ce mutum yaje jeji ya saka dukiyar shi zai yi noma amma babu hanyar da zai iya dauko amfani na gona ya kawo shi gari ko ya kawo shi store ko ya kawo shi yanda za a sarrafa shi daga nan a dauke shi a shiga da shi birane don ai kasuwanci da shi. Me gwamnati take a wannan bangaren ba mu taba jin gwamnati ta fito ta yi furuci ba da aka tashi wata manufa ta siyasa
a nayi kokarin samun ma bangaren gwamnati amma gaskiya mutane na ci tira ne kawai
amma
da an samu mai kare gwamnati
ba maganan kare gwamnati bane abu ne muna gani zahiri a kasa gaskiya fi sabila ce maganan hanya a gaskiya fi sabila wannan gwamnatin nan ta yi abinda mutum zai gani ce alhamdulillah an fara a gaskiya don in ka duba shekaru da suka wuce baya nawa ne yake bawa works ministry of works budget din su zaka ce zaka ji an ba su budget din su million billion 300 400 ba za a wuce capital project na Najeriya gabaɗaya ba su taba kashe 3 billion ba su taba kashe 300 billion ba capital project na Najeriya gabaɗaya amma a gwamnati na an kashe over 1 trillion naira capital project me aka yi da su yawanci hanyoyi aka yi da su kuma har yanzu ana kan gina hanyoyin nan.
To bari in dawo ga kwararre a fannin kimiyya da fasaha Khalil Halilu kai ne kake hulɗa da manoman nan ina so in san menene dangantakar ka da manoma.
To mu dai abinda muke yi muna samar da hanya ne ta hanyar na'ura wanda zai taimaka wa manomi samu kasuwa kamar yadda abokanan hira na guda biyu ɗaya yana nuna kokarin da gwamnati ta yi ɗaya kuma yana nuna inda gwamnati ta gaza amma mu kallon abinda muke yi shine gwamnati maganan gaskiya ba ta yin duk wannan abin ita kaɗai ba saboda haka mu abinda muke kiran gwamnati shine irin abubuwan da muke yi na hada manoma da masu neman kayan manoma ta hanyar internet shine ya kamata gwamnati ta rinka ba da taimako wurin yin haka saboda misali yan sai kaga manomi mai neman kaya ya shigo kaman Bature ko kuma mutanen kudancin kasan amma ba wanda zai yadda ya tsallaka arewa ya je sai kaya kuma yana da kudin ba ya bashi da kudin ba akwai a can kuma bangaren arewa sai kaga akwai kuma wanda yana da kaya yana neman wanda zai siya bai san yadda zai siyar ba ko kuma a zo ana siya a wulakance saboda haka kamar mu yanda muka yi namu platform din muna sanarwa da manoma nawa ake sayar da kaya dan ya san darajar kayan shi na biyu kuma inda zai samu kasuwa ya sayar dan mun tabbatar da cewa koda gwamnati bata ba manomi tallafi ba in dai yana da kasuwar da zai sayar da kayan shi ya samu daraja ya samu riba zai samu kuɗin da zai kai yaran shi makaranta in ma maganar security ne zai samu wa kanshi harkan tsaro in ma titi ne a tsakanin su za su yada hadarin kudi su dan gyara titi saboda a samu ana fitar da kaya. To mun nan karfin mu yafi inda idan mu yafi kallo inda muka kawo.
Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin kashi na ƙarshe na wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkar noma. Yanzu amadadin bakin namu da Madina Dauda ta jagoranci wannan tattaunawar. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Hussaini Dangote Karasuwa jihar Yobe da Yakubu Abdullahi Dambam jihar Bauchi. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika yunkurin gwamnatin Najeriya na yin sulhu da mayakan Boko Haram da zaman ganin ƙasar Najeriya ta zauna lafiya abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya sa a dace amin. Salam VOA Hausa. Hakika gobarar da ta faru a sansanin ƴan gudun hijira a Ran dake jihar Borno abin tausayi ne matuƙa. Da fatan Allah ya kyauta afkuwar hakan nan gaba. Daga shugaban kungiyar muryar talaka Sani Shaga Kofa Kaura Katsina. Fatan alheri VOA Hausa. Allah ya sa taron daga manyan kungiyar fararen hula da suka gudanar a Abuja don samar da mafita ga mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su a jihar Borno yayi tasiri. Sako daga Alhaji Umar Forever Adam Ego Gashuwa. To gwamnatin jihar Adamawa mun ji cewa duk ayyukan da ka bayar za a kammala kafin ƙarshen wannan shekarar. To amma a nan garin mu ba aikin hanya da ake yi ya tsaya cak kuma lokaci yana tafiya. Da fatan za a tuntubi masu ruwa da tsaki kan wannan aikin. Sako daga Rawani Ibrahim London Guba Adamawa. Sai sako daga Abdullahi Dambam da Alhaji Mustafa Shamado suka ce assalamu VOA Hausa. A yau mun rubuto muku wasiƙa ne don mu nuna alhinin mu da kuma jajantawa akan gubar da ta tashi a sansanin ƴan gudun hijirar garin Ran a jihar Borno wanda ta hallaka mutane tara wasu da dama suka samu raunuka. Da fatan Allah Ubangiji ya kare aukuwar irin haka a nan gaba. Muryar Amurka, idan dai har da gaske ne ikirarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na za ta fara hukunta masu furta munanan kalaman da ke iya tada zaune tsaye a cikin ƙasa. To muna fatan ganin an fara da General Theophilus ɗan Juma Mertaya. Sako daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Talata cewa gwamnatinsa za ta maida martani akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na korar jami'an diplomasiyyar Rasha su 60 daga Amurka cikin mako ɗaya bisa zargin leƙen asiri. Wasu ƙasashe 22 ciki har da Faransa da Jamus da Poland su ma sun kori jami'an leƙen asirin Rasha su 77 a cewar fadar shugaban Amurka, amma banda ƙasar Australia cikin ƙasashen. Wala ta sanar yau Talata cewa za ta kori jami'an leƙen asiri biyu da ba a bayyana ko su waye ba. Fadar shugaban Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa shugaba Donald Trump bai yarda da duk zarge-zargen da wata mai wasan fina-finan batsa Stormy Daniels ta yi na cewa ya kwana da ita sau ɗaya a shekarar 2006 ba, kuma shekaru biyar daga baya aka yi mata barazana akan ta yi shiru game da wannan alaƙar. An samu rahoton cewa wata tawagar manyan wakilan Koriya ta Arewa sun kai wata ziyara Beijing, abinda ke ruruta jita-jitan cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da jami'an China a babban birnin ƙasar. Kafafen yaɗa labarai sun bada rahoton cewa wani jirgin ƙasa da ake kyautata zaton ya ɗauko wakilan ya bar Beijing yau Talata da rana, kuma an ɗauki tsauraran matakan tsaro a birnin.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin. Sannan biyo bayan kalaman da General TY Dan Juma yayi a ƙarshen mako, shin menene ra'ayinku kan yadda shugabannin al'umma da suka hada da 'yan siyasa da malaman addinai ke kira ga jama'a da su dauki makamai su kare kansu? Kan wannan muke so ku kira ko bayyana ra'ayinku a shirin mu na dare, idan Allah ya kai mu sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin ita Julie Lathers Gresham da kuma Rob McLean sai Maryam Dauda da suka taya ni gabatar da wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya. Sai dai kada nisa ga shirin yau da gobe.